This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha, Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 10 ga watan Satumba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai.
To Maryam, wani harin makami mai linzami da Isra'ila ta kaddama akan wani wurin da ake aikin jin kai a zirin Gaza ya kashe mutane 19, inji ma'aikatar kiwon lafiya a Gaza. Rasha ta harbo jiragen sama 144 marasa matuƙa da Ukraine ta harba a cikin dare a wasu wurare daban-daban a yankuna a faɗin ƙasar Rasha. Kanin sakataren harkokin wajen Burtaniya David Lammy ya amshi bakoncin takwarensa na Amurka Anthony Blinken domin tattaunawa akan batutuwa da suka hada da batun yaki a Ukraine da ma Gaza.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an kammala wani taron harkokin zaman lafiya na kwanaki biyu da hukumomin jamhuriyar Niger suka shirya da nufin lalubo hanyoyin magance matsalolin tsaro da suka addabi yankunan kasar. Wasu mata da suka halarci taron sun tofa albarkacin bakinsu.
Mata su ne suka yi shan matsala bisa ga tsaro, amma muna da irin gudunmawa da za mu bada bisa ga tsaro dama a samu zaman lafiya.
Hajiya Rabi Sula kenan shugabar wata ƙungiyar mara a Adas, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji hira da Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto akan tasirin muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa yayin da 'yan takarar shugaban Amurka Kamala Harris da Donald Trump za su fafata a muhawara a yau Talata. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda ya ci gaba da tattaunawa akan shirin tanadin abinci na gwamnatin tarayyar Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. Ma'aikatar kiwon lafiya a Gaza ta faɗa a yau Talata cewa wani harin makami mai linzami da Isra'ila ta kaddamar akan wani wurin da ake aikin jin kai a zirin Gaza ya kashe akalla mutane 19 kane jika ta wasu 60. Ma'aikatar ta ce har yanzu ma'aikatan ceto ba su iya isa ga wasu da lamarin ya ritsa da su ba waɗanda suka matsale ƙarƙashin yashi da buraguzai. Adadin mutanen da suka mutu ya ragu akan sanarwar farko da rundunar Civil Defense ta bayar cewa mutane 40 ne suka mutu a harin. Ma'aikatar sojin Isra'ila ta musanta wancan adadin mai yawa yayin da take zargin Hamas da gudanar da ayyukanta a wuraren ayyukan jin kan. A jiya Talata ne babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yake faɗa cewa majalisar ta bada ta yin taimakawa duk wani wata yarjejeniyar tsagaita wuta da ake so a cimma domin kawo ƙarshen yaƙi da ake yi a Gaza, amma babu bayyuwa wani ya yi tunanin cewa hukumar da ke kula da harkokin duniya baki ɗaya za ta shiga a wannan yanki kai tsaye ko kuma ta tura rundunar zaman lafiya. Ma'aikatar sojin Rasha ta faɗa a yau Talata cewa ta harbo jiragen sama 144 marasa matuƙa da Ukraine ta harba a cikin dare a wasu hare-hare da ta kai akan yankuna da dama a faɗin Rasha. Rundunar tsaron saman sun kakkabo jiragen marasa matuƙa 20 a yankin Moscow, inda gwamna Andriy Voronyov ya ce jiragen sun lalata wasu gine-gine da ma gidajen jama'a a Lyubersky da kuma Romanskoye. Harin ya kashe akalla mutum guda kane jikata wasu guda uku, inji wato Voronyov a wani sakon Telegram da ya kafe. An gudanar da babban aikin ne a yankin Bryansk da ke kan iyakar Russia da Ukraine, amma jama'ai sun ce babu abin da ya lalace ko kuma rashin rai da aka samu bayan harbe jiragen sama marasa matuƙa 72. Harin na baya-baya da Rasha ta kai a Ukraine ta yi amfani da jirage marasa matuka inda ta auna babban birnin kasar Kyiv wanda Rasha ta yi ta mata wato hadarin bama-bamai babu kakkautawa a cikin wannan wata. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Birtaniya David Lammy ya amshi bakoncin takwarensa na Amurka Anthony Blinken domin wata tattaunawa a yau Talata a London akan batutuwa da dama har da batun yaki da ake yi a Ukraine da ma Gaza. Jama'an na Amurka da Birtaniya za su kuma maida hankali akan hulɗarsu da wasu batutuwa da suka shafi yankin Indo-Pacific. A yayin da ake fama da yaƙe-yaƙe da rashin tsaro a faɗin duniya, yana da matukar muhimmanci a daidaita ƙasashen duniya, Lammy yana faɗa a wata sanarwa kafin ganawar ta yau Talata. Da yammacin yau Talatar ne Blinken zai gana da Prime Minister Birtaniya Keir Starmer, wanda jam'iyyarsa ta dawo akan ƙarƙashin mulki a cikin watan Yuli karon farko a cikin shekaru 14. A ranar Juma'a ne kuma aka shirya Starmer din zai gana da shugaban Amurka Joe Biden a nan Washington.
To kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotannin mu. A ƴan kwanakin nan an fuskanci hare-haren ƴan bindiga akan hanyoyi a yankin iyakar Niger da Libya. Mafari kenan da gwamnatin Niger ta kira wani taron kwanaki biyu na masu ruwa da tsaki da suka hada da jami'an tsaro da wakilan al'umma da kuma kungiyoyin matasa da na mata don lalubo hanyoyin tunkarar matsalar. Wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
A wani mataki na neman zaman lafiya a arewacin Niger da ma kasar baki daya, hukumomi a Niger suka gudanar da wani taron zaman lafiya na kwanaki biyu a yankin Ingil da ke cikin jihar Agadez domin tattaunawa a fannoni da dama musamman irin gudunmawar da mahalarta taron za su bayar wajen shawo kan matsalar tsaro da ake fuskanta a wasu yankuna da dama na Niger. Agale Atte yana daga cikin waɗanda suka shirya taron ya bayyana fatan ganin su yi aiki tare da mahalarta taron domin magance matsalar tsaro a tsakanin su.
Sai kwanciyar hankali yanda muke so mu ya zamanto kowa yanda muka kire shi ya taso har ya zo ya zamanto message kin da muka bashi ya dauke shi da himmanci ya tafi da shi shi ma ya kai shi wurin makwabtan shi ya kai shi wurin ɗan gidan shi ya kai shi wurin talakawan shi ya gaya musu menene kwanci hankali. Ya kamata a ce mun kai wurin da zamu gane yau menene kwanci hankali menene rashin kwanci hankali. Kwanci hankali shine kasa kwanciyar hankali ya fi komai na duniya ga in kana da shi zaka gani rayuwa abu na rayuwa duka suna maka amfani in baka da shi sai ka gani komai gare ka sai ka gani baka jin dadin shi kun san nan muna alaka da wasu kasashe wanda suna cikin tashin hankali to wannan infiltration mutanen nan da cikin paske shi tashin hankali ana yin shi akwai wanda suke shigowa ta hanya talakawa suka yi gudu cikin yaki akwai wanda kuma suke shigo ta karkashin su da mugun niyya shine muka ce to lokaci ya kai na mu tashi da kanmu.
Jagororin al'umma da suka halarci taron irin su Zodu Muhammad sun dauki alƙawura na kawo nasu taimako domin a shawo kan matsalar.
Abinda muka rike cikin shi an kwatanta ma mutane su kama jikin su ya zamanto su gina zaman lahiya da kuma zamantakewa saboda in babu zaman lahiya babu kwanciyar hankali babu cigaba. Cigaban kasa dole sai da kwanciyar hankali kuma ya zamanto talakawa su kama ma hukuma zamanto kuma hukuma su ma su saurari talakawa su saurari kukan talakawa in suka zo gare su. In kuma mutum ya gani abu wanda yake bai dace ba cikin al'umma ya kamata ya je ya faɗi.
Kungiyoyin mata a nasu bangare sun halarci wannan taro ne da nufin gwadawa jama'a cewa sha'anin tsaro magana ce da ta shafi kowa kuma su ma mata suna da irin gudunmawar da za su bayar domin kawo ƙarshen matsalar. Hajiya Rabi shugabar wata kungiyar mata a Agadez.
Mata su ne suka yi shan matsala bisa ga tsaro amma muna da irin gudunmawar da za mu bada bisa ga tsaro. Mun ga harkokin yanzu duka dai na duniya sai a hankali bisa ga tsaro mata sun fi shan wahala amma mu ma muna son mu bada gudunmawar mu bisa ga tsaro da ma a samu zaman lafiya.
Taron dai ya gama dukkan masu ruwa da tsaki da jami'an tsaro da wakilan al'umma da kungiyoyin mata da matasa. A ƙarshe dai mahalarta taron sun rubuta wasu shawarwarin da za su gabatar ma hukumomi wanda suke ganin idan ai aiki da su za a iya kawo ƙarshen matsalar. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Hamid Muhammad. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Amurka ta shirya ta kaddamar da wata tattaunawa akan tattalin arziki da gwamnatin riko ta Bangladesh a wannan mako da zai hada da shugaban kasar Muhammad Yunus a cewar jaridar Financial Times a yau Talata. An rantsar da gwamnatin a karkashin jagorancin mutumin da ya samu kyautar gwarzon zaman lafiya ta Nobel a watan da ya gabata da zammar shirya zabe a kasar ta kudancin Asia bayan hambarar da Prime Minister Sheikh Hasina biyo bayan wata gagarumin zanga-zanga akan adadin daukar aiki na gwamnati. Amurka ta yi imani idan aka gudanar da sauye-sauye da suka dace Bangladesh za ta iya magance kalubalolin tattalin arziki da take fama da su kana ta kafa tubalin ci gaba da samun bunƙasa da ma ƙarin nasarori, inji Brent Neymar, mataimakin sakataren Bital Malin Amurka mai kula da batun kudaden ƙasa da ƙasa, yana faɗa wa jaridar. Ana sa ran wata tawagar jami'ai daga ma'aikatun Bital Mali da kuma harkokin kasashen waje da ma ta cinikayya ta Amurka za su tattauna akan manufofin kuɗi na Bangladesh, in ji jaridar. A ƙarshe, ma'aikatan ceto suna gaggawar kwashe dubban mutane daga mummunan ambaliyar ruwa a yau Talata sakamakon mahaukaciyar guguwar yagi da ta afkawa arewacin Vietnam ta kashe mutane 63 kana wasu 40 suka ɓace. Guguwar ta yagi ta afku ne a ranar Asabar inda iskar ta ke kadawa kilomita 149 a cikin sa'a guda, lamarin da ya sa ta zama gagarumar guguwar da ta afkawa arewacin Vietnam a cikin shekaru 30 a cewar masana yanayi. Guguwar ta karya gadoji, ta kware rufin gine-gine da lalata masana'antu kana ta haddasa ambaliya da kuma zaftarewar ƙasa. Hukumomi sun bada kashedin ambaliya da zaftarewar kasar a unguwanni 429 a cikin larduna 17 arewa na arewacin kasar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A daren yau Talata ne ƴan takarar shugaban kasar Amurka Kamala Harris da Donald Trump za su fafata a muhawara a karon farko ta gidan talabijin din ABC, inda Amurkawa da ma sauran kasashen duniya za su zuba ido su ga yadda za ta kaya. To ko menene tasirin muhawarar ƴan takarar shugaban kasa a zabukan Amurka? Tambayar kenan da nayi wa Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto.
Na'am, na farko da ke sa ita duniya kan ta tana nan tana kallo saboda sha'anin demokradiyya ce. Al'umma ce wadda yake tana karatu tana rubutu, masu ya karatu da rubutu suna suke da rinjaye, don haka sun dogara abinda ƴan takara za su faɗa musu. Tana da tasiri ƙwarai, tana iya canza sakamako. Idan kun tuna wannan da aka fara yi tsakanin shugaban kasa mai ci yanzu da kuma tsohon shugaban kasa mai takara, ita ta kara jawo hankalin ƴan Democrats cewa su yi kokari su saki lali.
Shugaba Joe Biden kenan da tsohon shugaban kasa Trump.
Rashin tabuka abinda suke son shi tabuka, da suka gani suka ga cewa akwai matsala. Wannan shi ya nuna irin tasiri wannan muhawara take da ita.
To Farfesa, me kake sa ran gani a wannan muhawarar da za a yi yau?
To babu shakka shi tsohon shugaban kasa shari'o'i sun yi mishi yawa so da yawa, kuma babu shakka ina sa ran hari za ta kai hari ga wannan kwarai da gaske, saboda wuri ne inda ya zamanta kowa yana da dariya samu galaba akan dan uwa ne za ta taba wannan. Za ta taba irin abubuwan da suka faru na rashin hankuri.
Kamar waɗannan abubuwa kenan na rashin hankuri?
Wannan abubuwa ne irin waɗanda suke rashin hankuri yasa a lokacin da ya takara shekara hudu da suka wuce ya faɗi zaɓe, ya ce bai yarda da cewa ya faɗi ba. Wanda Amerika na ganin kamar wannan tarzoma da an ka yi akwai irin amincewa ke ga tarzoma, ko da bai hito ga hili ya amince ba. Sannan kalamai da yake ta yi ko a halin yanzu wajen yi kuwa zaɓe yana nuna kamar in ya sha kai ba zai yarda ba to demokradiya kuma ba ta dauka wannan kuma amerikawa ba su son su ga shugaban kasa wanda ke takara sai yana iya faduwa ya fara nuna cewa dole sai ya ci
to shi kuma fa wani hari ake sa ran zai kai wa ita Harris din
shi kuma za shi iyakacin gurgurdo shi kokari shi alakanta ta da shugaban kasa Joe Biden da ke nan a halin yanzu irin halin da ake ciki zai kokari shi alakanta ta zai kokari shi alakanta ta da sha'ani da ya shafi dokoki irin da suka shafi sha'anin baki da tattalin arziki da ma ita shina ganin cewa tana da laushi ga abin da ya shafi baki shi kuma shina da tsauri yana kokarin ya iza cewa wannan za ta bude bododin ku domin baki su shigo su taya ku cin da abincin da ba isa duniya yayi ba dole na abubuwa shani na siyasa ne
to me zaka ce game da irin wannan muhawarar ta yan takarar shugaban kasa da ake na san kasashen mu ma sukan kwatanta wani abu mai kamar haka kana gani idan aka dage aka yi muhawarar kamar yadda ake yin ta a nan Amerika zai yi tasiri sosai akan masu kada kura'a
zai yi tasiri amma kadan ne zai tasiri dole a kasashen mu yan ana ta kaiwa ka ta hulla mutanen da yake suna kukuwa da sha'anin tattalin arziki abinda sun kaci ba su fari iya tsayawa a kwatin talabijin ba su ga me ke faruwa sannan mutun nawa ke jin harshe wanda ake amfani da shi na turanci
to ga waɗanda suke da damar ganin muhawarar ko kuma sauraron muhawarar kana gani hakan zai yi tasiri akan su masu kada kura'a
ya kamata a ce yayi tasiri amma kada ki manta ƙasa irin tamu ta Najeriya yan boko sun cusa ma kansu da mutane akan kabilanci inde naka ne dan kabila ka ne koda ya taho wajen muhawara da ya abin kware ba inde dan kabila ka ne kana ganin cewa kai dai kana goyon baya ne saboda in ya kai za ku yi kokari hizan yan kabila ku sun samu abubuwa kamar watan kasar ba ta kowa da kowa bace wannan shi yake tasiri a siyasar mu ta Najeriya kuma shine ke kawo mana ja baya da a ce yan bokun da suka waye suka sa abin da annan za su dubi dan takara fi sabilillahi bisa ga abin da yake iyawa da wani dan takara ko an ce mai shi hito shi to wajen muhawara kai da kanka ka san ya san ba shi da baki ko ba shi da tunakon ba zai hito ba amma kuma iri ne kake gani an ce maka ya ci zabe
Farfesa Bello Badake dan na Jami'ar Usman Danfodio har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
noma tushen arziki jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata mun ji ne inda wakiliyar mu Madina Dauda ta tambayi karamin ministan noma da samar da abinci na Najeriya Sanata Aliyu Sabi Abdullahi kan ko gaske ne da mutane ke korafin cewa gwamnati ba ta da abinci a rumbunan ajiyar abincin ta sai ya ce
a ai silos din da muke da shi kusan 33 guda 11 suna karkashin wannan ministry ma'aikatan ga namu karkashin gwamnatin tarayya sauran su ne aka shiga yajejeniyan amfani da ita da masu zaman kansu wa'annan anan ne muke adana abinda aka samu aka siyo idan aka yi girbi a shekara bisa tsarin duniya abinda ake kira strategic food reserve watan aje abinci don ko ta baci na kasa to an dauka idan an samu misali duk abin da aka girbe ita federal government ko gwamnatin tarayya ta aji kashi 5 cikin 50 cikin 100 kai na abin da duk aka girbe na me na nine masara dawa da gero sannan gari don shinkafa baya cikin abin da gwamnati ke ajewa cikin wannan rumbu
nesa
saboda shi abu ne wanda yake yana da kasuwar shi kuma yawa so shi yasa ba a son a taba to wannan kuma shine abinda mutane kuma suka saba shi yasa ake aje abinda aka saba ci to bayan haka su gwamnonin jihohi bisa wannan tsarin su kuma ya kamata su ma kowane jiha ta aje kashi 10 cikin abun da aka girbe a shekara shine ake kira buffer stock namu strategic stock sannan ita local government dama ce ita ke can kasa su ne su kuma za su yadda abun da dai aka aje dama sun taimaka ma mutane su aje dan store ana ajewa don a samu ana sayar da shi yanda dai farashi ba zai hawa yawa mutane su kasa siya ba to wannan tsari ne da aka yi saboda a tallafa ma al'umma abun da nake son mu yi la'akari da shi shine tsari irin wannan in baka rike shi kai shi yanda ya kamata ba sai a je neman kiba a dawo da rama ai maganan farashi ake fadi kuma abubuwa da yawa suke jawo farashi ya yawa ba wai kawai saboda abinci akwai ta ko babu ba ai yanzu ba kasuwan da zaka je da zaka ga abinci ba ko to ba maganan batun ma wai a ce rashin abincin bane amma kawai tsadan shi shi yasa mutane ke cewa tsadan rayuwa ko ba haka ba wani da kamar da wasu suka fada ne zaka je ka ci abinci da dan karamin kudi yanzu karamin kudin ma an ka je da sai maka abinci shine matsala kuma ana sane da haka to wannan abin da aka fada shine tsari ne aka yi kuma idan kai bibiyan labaru zaka je akwai inda aka so a fara haka shi din ma mutane suka ga cewa a'a ba sa so ba za su iya ba so magana shine a'a za a bayar free ne yanda aka bada sauran ko kuma yaya to duk wa'annan abubuwan kuma shi shugaban kasa cewa ya dole ne a yi wa'annan ayyukan tare da jihohi to shi yasa duk wa'annan abubuwan jihohi ne aka yi ta sake ma abincin kuma kowanne jiha tana da nata tsari a wasu jihohin ma kafin wannan abinci ya kai wasu jihohi sun saki abincinsu kamar jihar Niger gwamnan Niger ya hito da nashi tsari ko ba haka ba ya hito da nashi tsari kuma ya nuna abin da aka noma waga lokacin da ta wuce cikin rani su ne ya koma cikin store ɗinsa ya hito da abinci ya ba mutane
sai ma ya gurbin su da wannan sabu
ko to saboda haka abu ne na tsari kuma ina son mutane su gane gwamnati wata na sane da haƙƙin da ya rataya a wuyanta saboda haka muna nan muna aiki ba dare ba rana tsakanin mu da Allah kuma muna roƙo Allah ya sa mana hannu Allah ya dafa mana Allah kada ya bamu da wayon mu
menene umarnin da shugaban kasa ya baku bayan ganin irin tashin hankalin da al'umman kasa ke ciki a lokacin da aka yi wannan zanga-zanga na baya-bayan nan
abin da ya umurce mu shine wa'annan matsalolin da suka faru muna kokarin mu magance abin da ke gaba yanzu don a kwantar da hankalin al'umma amma hankalin mu kuma yana nan kan tsare-tsare wanda zai sa a nan gaba bi iznillahi ta'ala ba za mu saki ganin irin wannan matsala ba wa'annan tsare-tsaren shine kawo traktoci da sauran mashina wanda zai tallafa wurin aikin noma saboda me aiki da hauya da adda da waye-waye hektar nawa za ka iya kai amma idan ga mashin da sauran abubuwa aiki zai tafiya to bisa wannan kuma akwai tsare-tsare irin na Greener Hope Agri-Mechanization Program wanda za a kawo traktoci 2,000 kowane shekara nan har a kai 10,000 sannan bayan haka za a kawo wuraren da za a kai traktocin nan don a yi gyara saboda kuma da watan part wanda suka lalace don idan gyara ya tashi ana bukatar kila wannan noti ko wani duk akwai su ba irin yadda da za a kawo traktor a zuwa ajiye mutum in ya lalace kana neman mai gyara ka kasa samun mai gyara duk tsare-tsaren yanzu ga ana nan ana su sannan bayan haka irin kananan mashina irin wanda akan tura da hannu din wanda talaka zai iya amfani da shi cikin dan karamin hektar dinsa ko kuma hektar daya ko rabin hektar ko ma kwata hektar zai je iya je da wani dai abun mashin dai wanda zai tallafa masa yayin noman nan cikin sauki da kuma watan pamfuna wanda za su yi fesi da sauran abubuwa dai in essence wato abin da nake nuni a nan shine akwai abin da ake kira mechanization rate wanda ake aunawa da abin da ake kira horsepower watan karfin doki ko shine horsepower a nan Najeriya karfin doki digo 2.7 0.0 kai 0.027 shine digo ko da sifili 2.7 wanda bai taka kaya kaya ba a Afrika ma wannan karfin doki watan 1.7 shine yawancin wurare ke da shi amma ka dubi na Najeriya na duniya kuma karfin doki 2.5 a bisa hektar daya wanda ke shine kaman hektar daya kaman watan hilin kwallo kenan guda daya misali kenan sai ka kawo dawakai guda biyu kila ka sa musu haru suna ja maka kafin ka san abin da ke faruwa cikin nan da nan ka gama amma inda hawaya ne fa sai ayi sati da ana tafama to abin da shugaban kasa yake neman mu magance kenan na farko na biyu e muna nan yanzu ma'aikatan mu masu bincike suna nan yanzu an gaya musu an ba su umurni sun koma ga irin iri da aka riga aka yi research din sa aka yi bincike aka gano cewa tana da fa'ida ta
masu sauraro anan zamu dasa ya cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku karshen tattaunawar yanzu a madadin karamin ministan noma da samar da abinci na Najeriya Sanata Ali Sabi Abdullahi da wakilin Abuja Madina Dauda sai kuma Fiona Nanduduwa Mai sai maka ta da mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Samaila Agnes Malampaturi mazaunin Difa a Jamhuriyar Niger kace zan so ku bani dama in yi kira ga hukumomi da sarakunan gargajiya da masu unguwanni har ma da iyayen yara a garin Difa na ƙasar Jamhuriyar Niger akan cewa don Allah su tashi su hada ƙarfi da ƙarfe wajen kawo gyara akan lalacewar tarbiyyar yara sai kaga yara kanana da basu fi shekaru 12 da haihuwa ba su ne ke shan shuli da taba sigari ga yawan sati-sati sai ka ce gafiya to ya kyautu a ce an taru an yi wa tufkar hanci sai kuma ra'ayin Adamu Rijau mai cewa tabbas wannan hali da kasar Najeriya ke ciki abin sai addu'o'i domin gaskiya ana cikin halin kunci sosai wanda hakan ya sa hayakin girki ya daina tashi a gidajen talakawa da dama tabbas lahira akwai kallo fata kawai shine Allah ya kai mu lafiya ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Yakubu mai aski badaraka kace muna yabawa gwamnatin mulkin sojan kasar mu ta Jamhuriyar Niger bisa matakin da ta dauka na bunƙasa harkar noma a wasu jihohin kasar don samawa al'ummar Niger wadataccen abinci da fatan Allah ya sa wannan matakin na gwamnatin tamu ya tabbata idan har ya tafi daidai kamar yadda aka tsara to shikenan da ikon Allah al'ummar Niger za mu wadata da abinci Allah ya tabbata mana da alheri amin ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Ilyas Yakubu kace muna jajantawa al'ummar birnin Maiduguri sakamakon iftila'in ambaliyar ruwan sama da ya janyo asarar rayuka da kaddarori muna fatan Allah ya ji kan waɗanda suka mutu waɗanda suka rayu raunuka kuma Allah ya ba su lafiya daga ƙarshe muna fata Allah ya kiyaye gaba amin to ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sana hankali za mu rika karantawa
to madalla kafin mu sallama da ku ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
Ma'aikatar kiwon lafiya a Gaza ta faɗa a yau Talata cewa wani harin makamai mai linzami da Isra'ila ta kaddamar akan wani wurin da ake aikin jin kai a zirin Gaza ya kashe akalla mutane 19 kanin ya jikata wasu 60. Ma'aikatar ta ce har yanzu masu aikin ceto ba su iya isa ga wasu da lamarin ya rutsa da su waɗanda suka makale karkashin yashi da buraguzai. Ma'aikatan sojan Rasha ta faɗa a yau Talata cewa ta harbo jiragen sama 144 marasa matuƙa da Ukraine ta harba a cikin dare a wasu hare-hare da ta kai akan yankuna da dama a faɗin Rasha. Sakataren harkokin wajen Birtaniya David Lammy ya amshi bakoncin takwarinsa na Amurka Antony Blinken domin wata tattaunawa a yau Talata a London akan batutuwa da dama da batun yakin Ukraine da kuma Gaza.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku akan batun ambaliyar ruwa da wasu sassan Najeriya da Niger suka fuskanta a kwanan nan. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Fiona Wamai Nandudu wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Al Santos ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.